saurare mu sashin Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niyar Muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurari assalamu alaikum, Ibrahim Kalma Shi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 23 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya, za a ji yadda ake tattarukan ƙara ilimi game da yata aikin hajjin bana a Ghana. Za kuma a ji yadda hukumar Kwastam ke gudanar da aikin ta a shiyar Arewa maso gabashin Najeriya duk kuwa da matsalar tsaro. Salihu Garba na tafa da shirin sana da rashin tayi. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin kuma sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Ministocin kuɗi na ƙungiyar ƙasashe masu arziki da ake cewa G20 a takaice sun ce ɗarɗar game da harkokin cinikayya da siyasa suna barazana ga bunƙasa tattalin arzikin duniya. Jiya Lahadi, ministocin suka yi wannan furuci bayan taron kwanaki biyu da suka yi a birnin Buenos Aires na ƙasar Argentina. A sanarwar bayan taro da suka gabatar, ministocin sun jaddada buƙatar da ke akwai na ƙarfafa yin shawarwari da ɗaukar matakan magance wannan barazanar. Ministocin da suke wakiltar ƙasashe masu arzikin masana'antu da masu tasowa sun bayyana cewa tattalin arzikin duniya yana bunƙasa, to amma sun bayyana damuwa akan abin da suka kira kasada ko kuma barazana na gajere da kuma matsakaicin lokaci. Basu ambaci Amurka a sanarwar bayan taro ba, amma wasu daga cikinsu ba su ji daɗin matsayin shugaban Amurka Donald Trump akan kuɗin fetur da ya ƙara wa kayayyakin da China da kuma Turai suke sayarwa Amurka ba. Amurka tana nuna damuwa akan alƙiburar shirin samun zaman lafiya a Sudan ta Kudu. Tana mai faɗin cewa shugaban ƙasar Salva Kiir da shugaban ‘yan tawaye Riek Machar ba su nuna halin shugabanci da ake buƙata na samun zaman lafiya a ƙasar ba. A saboda haka, sakataren yaɗa labarun fadar shugaban Amurka Sarah Sanders ta ce Amurka tana tababar ko waɗannan shugabannin za su yi aikin da zai kai ga kafa mulkin demokuraɗiyya da gudanar da harkokin mulki yadda ya kamata a ƙasar. A shekara ta 2011, Sudan ta Kudu ta samu ‘yanci daga ƙasar Sudan. To amma a ƙarshen shekara ta 2013 ta zo ma ta ɓarke a ƙasar a kan fafutukar neman iko tsakanin shugaba Kiir da tsohon mataimakinsa Mr. Machar. Ta nan kuma an shake ta ƙa'idar yajeniyoyin tsagaita buɗe wuta. Ɓangarorin da suka yi wani taro a birnin Khartoum a makon jiya sun kasa cimma daidaituwa a kan ɗaunin iko a tsakaninsu. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin ƙasar Afghanistan sun ce jiya Lahadi wani bom ya tashi kusa da filin saukar jiragen sama na birnin Kabul ya kashe aƙalla mutane 16 da raunana mutane 60. Bom ɗin ya tashi ‘yan mintoci bayan mataimakin shugaban ƙasar na farko Abdulrashid Dostum ya koma ƙasar daga gudun hijira. Wani mai magana da yawun ‘yan sanda ya tabbatar wa Muryar Amurka cewa wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya kai harin. Abdulrashid Dostum dai bai ji rauni ba. Ƙungiyar ISIS ta kamfanin dillancin labaranta da ake kira Amaq ta ce ita ake da alhakin kai harin. Ta ce ta auna harin ne akan mutanen da suka je tarbar Dostum. Tana iƙirarin harin ya kashe da kuma raunana aƙalla jami'an tsaro 115. Abdulrashid Dostum, tsohon shugaban ‘yan tawon Uzbek, ya koma Afghanistan bayan ya yi fiye da shekara ɗaya yana gudun hijira a ƙasar Turkiyya. Shugaban ƙasar Mexico mai jiran gado Andres Manuel Lopez Obrador ya rubuta wa shugaban Amurka Donald Trump wasiƙa inda ya buƙaci a ɗauki wani sabon mataki a dangantakar ƙasashen biyu kuma a samu ci gaba a harkokin kasuwanci da kaurar jama'a da ra'ayi kasa da kuma matakan tsaro. Lopez Obrador ya bai wa tawagar Amurka da ta kai ziyarar kasarsa ranar 13 ga wannan wata ne Yuli wasikar mai shafi 7. Ministan harkokin wajen Mexico mai jiran gado shi ya karanta wa 'yan jarida wannan wasika a jiya Lahadi, kuma ya ce shugaba Trump ya samu wasikar. A cikin wasikar, shugaban mai jiran gado Lopez Obrador ya ce kasar Mexico ita ta fi kowace kasa yawan Amerika da suke zaune a cikinta. Haka zalika ita ma Amurka ita ta fi kowace kasa yawan 'yan Mexico da suke zaune a cikinta.
Jummai Ali aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda abin yake a sauran kasashen dake da manyata aikin haji, a Ghana ma an shiga tarurrukan ƙara ma manyata aikin hajin ilimi. Alhaji Ibrahim Garba, ɗaya daga cikin waɗanda hukumomin su ke faɗakarwa wa manyatan, ya yi bayani ga wakilin Ridwan Abbas.
Ba ainihin alhazai na kawai ba, mun faɗaɗa abin dukkan alhazai da ya zama na dai kabiya har za ka je ka sami sarki. Ko da ba wurin mu ma ka biya ba, kana da iko kai ma ka zo ka zamana ka amfana da wannan abin da ake ciki. Abin da za mu ba alhazai ne dai wanda za su je haji shi ne kowa abin da aka nuna mishi ya yi ƙoƙari ya karɓa abin nan ƙwarai da gaske. Bayan shi kuma idan ka tafi ka sami sarki ka mai da hankali abin da ya kai ka shi ya kamata ka teka.
Abin dai na da burgewar gaske, yadda malumma ɗaya bayan ɗaya suke wa mutane bayanin abin da ke gabansu na aikin haji. Malam Swala, Sheikh Ahmed Tijani da Sheikh Taufik Jamal Bab duk sun tofa albarkacin bakanan su. Da
yi wa mutane addu'a, da yi wa iyali ta addu'a, saboda addu'ar da mustajaba duka wanda zai yi tafiya. Addu'arsa Allah na karba, ba zai wanda za shi kaci.
Kaman misali talbiyyar nan da ake labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak, ya kamata mutum duka in za ka haji ka iya wannan.
Mu amsa kiran Allah kuma mu bautaci Allah, mu nemi yafiya, isa mu yafi mazunan mu saboda mu samu Allah kuma ya yafi mu.
Wannan malama ta kasa boye farin cikinta da irin alfanun da ke tattare da wannan taro.
Nice mai suna Fatimatu Muhammad Watara, mai lakabi malama Dangana. Zaman ga da muke zama ne wanda yake da muhimmanci kwarai, da aka tara mahajjata ba don komba saboda a nuna musu abin da ya dace da shari'a ta musulunci.
Sai dai abin sha'awa taron ba ya dawwa ma ne akan wa'azi kawai ba.
Sunana Abdulljabbar Abubakar, mun zaka nan Haji Village. An yi muna wa'azi akan abin da ya kamata kowane mutum ya yi. Duk rashin lafiyar da ka san kana da shi, ka zo wajen daktanka ya baka magani.
Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
So a gaida Ridwan da wannan rahoton kafin mu ci gaba ga wannan. Gai Sheku daga Ghana kuma bari mu kada Najeriya, inda hukumar custom ta ce duk da tabarbarewar matakan tsaro a yankin arewa su gabashin kasar, takan yi nasara tare kuma da tara naira miliyan 78 kusan haka a cikin wato watanni shida kawai baya ga wasu nasarorin. Ga wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda da cikakken rahoton.
Shugaban hukumar custom din wato controller dake kula da jihohin Borno da Yobe, Mr. Ambalaga Joshua, yace yanzu hakan sun rufe wasu kan iyakoki guda 10 cikin 13 da ake da su a waɗannan jihohin biyu sakamakon matsalolin tabarbarewar tsaro. Wanda kuma yace yanzu hakan suna gudanar da yaƙure-yaƙuren ayyuka ne akan iyakokin garin Gamboro da banki da kuma Gaidam sakamakon waɗannan matsaloli. Mr. Ambalaga Joshua ya ci gaba da bayanin sa, yana mai cewa
Thirdly, on the 29th of June, we had another truck loaded with 50.
Yace a ranar 29 ga watan Yuni sun kame wata babbar mota dauke da shinkafar waje da kuma wake wanda aka yi amfani da waken nan kokarin bar da sawu. Controller ya kuma ba rundunar sojan Najeriya wanda yace da taimakon su ne aka samu nasarar gano waɗannan kayayyaki. Turaki Alamude shine mataimakin controller na jihar Borno wanda kuma ya mun bayani game da batutuwan da ya shafi harkokin custom a wannan shiyar kamar haka.
Eto akwai kayayyaki daban-daban, akwai kifi, akwai shinkafa, akwai wake, akwai masara, akwai sabulu.
Kai magana ne kifi, kamar kifi an hana su hana shigowa da shi ne da wake hakan nan?
Shi kifi, wake, masara a wayannan abubuwa ne wanda ba hana shigowa da su ba, da su da kaman dabbobi, nau'in dabbobi, awaki, shanu, tumakai da sauransu wanda mu muna karban duty akan su. Amma kuma su waɗannan wanda ake yaƙi da su suna amfani da wannan daman, suna shigo da su, sannan kuɗin suna amfani da su wurin ƙarfafa nasu yaƙi da suke.
Daga ƙarshe hukumar custom ta kuma gargaɗi jama'a da su yi hankali da 'yan damfara da ke karɓan kuɗaɗe a wurin jama'a da sunan cewa za su sama musu aikin custom, wanda ya ce har yanzu ba su so maɗaukan ma'aikata ba. Haruna Dauda, Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kai da Haruna da wannan rahoton, yanzu kan bari mu za ku dage fe Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba.
Kuɗe a kashe yanzu ta hanya mai kyau.
Kuɗe a kashe yanzu ta hanya mai kyau.
Ta toje ka kashe yanzu ta hanya mai kyau.
Da rashin tayi akan bar araha. Salihu Garba ne daga muryar Amurka a Washington DC ke gabatar da shirin. Har yanzu muna tare da bakin namu Alhaji Sani Dutsen ma da sanata Aliyu Sabi Abdullahi da Alhaji Bashir Baba akan illa ko rashin illar jinkirin da kasafin kuɗin wannan shekarar ta 2018 ya samu. Ba tare da ɓata lokaci ba, ga wakilin murar Amurka da ke Abuja Madina Dauda da ci gaba da firar.
Me zaka ce a game da wannan al'amari ne na dole ne sai an ci bashi, kuma gashi abinda za a biya akan bashin nan ya nannan ka bashin?
Wato Hajiya, a batun bashi gashi masani ya yi bayani yadda al'amuran nan suke. Abu ɗaya da ban ji ya faɗa ba shine akasarin ƙasashe masu tasowa
waɗanda suke
irin su Najeriya da iri-irinmu waɗanda suke cin bashi. Ai, ba ko da yaushe ne ƙasashe irin waɗannan suke cin bashi saboda suna buƙatar bashin ba. Mafi yawanci manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki, masu ƙarfin soji, su suke kakara ma irin waɗannan ƙasashe ba su suka ba dan komai ba, saboda suna son irin abin nan mai ƙarfi sai Allah ya isa. Kana so, baka so, ga bashi nan. Kuma sanin cewa duk inda ka kai da wayo da dabara da kokari, bashin nan da ka karba ba za ka iya biyan sa a ka'idojin da aka gindaya maka ba, sai an shiga cikin aljihunka an yi dumu-dumu, kamar yadda Malam Sani Aminu ya yi bayanin cewa Najeriya ta karbo bashin dala biliyan 5 amma sai ta buge da biyan biliyan 45. Wannan zalunci ne irin na kasashen duniya masu ƙarfi waɗanda suke jin cewa kai kana matsayin shugaba ma tukunna, idan aka zo aka ce aka yi maka tayi ga wannan bashi karba a ci, a to ba na buƙatar bashi, yadda za a murza gashin baki a harare ka, kai da kanka ka san cewa in baka karba ba to kana cikin matsala gagaruma.
Sani, barin dawo gare ka kafin in ma sanata tambaya. Waɗannan kuɗaɗe da ka ce an karɓa daga hannun jama'a, wato shine abin da Turawa ke cewa an yi mopping kuɗi kenan, ko? To, an karɓa daga hannun jama'a kenan, an bar jama'a a wani hali?
In na ce jama'a ba ina nihin da ke da ni ba da muke hannu baka hannu
ƙwarya,
ina nihin masu kuɗin. Abin da ke faruwa kasuwanci ne, ina so zan yi aiki kaza ni gwamnati, amma ina son wanda ke da kuɗi ya zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu yi wannan aikin mu samu ribar wannan aikin. ba ribabar riba wannan aikin. Now da wani idan suka kawo suka hada kudin su, to duk abin da riba da aka samu za a raba da su akan daidai yadda aka same shi. Kuma wani da wani dinan wadanda ke da kudi. Kin fahimta? Ya kamata mu sani yawancin abubuwan da muke yi da kuma manyan ke yawancin shi ba tare da sani bane ba. Dauki mutum wanda shi iyakar shi karatun da ya sanin wannan tattalin arziki yayi aiki kamar abinda suka sani shine wannan tattalin arziki waɗanda turawan su suka sani su suka koya dabarun su da sauransu. Saboda su ba sa ganin yawancin illa abin. Kamar mutumin da ya shekara da shekaru duk rayuwar shi a World Bank ya yi ta bankin duniya wanda iyakar abinda suka sani su yi dinnan su murɗe mu kasashen masu taushi. Kuma aka koya maka aka koya su idan ka zo kai ba za ka ga illa ba. Akwai wasu hanyoyin da ba dole a bi wasu wannan ba. To ina tabbacin maki za mu samu saukin su.
To ya aka yi ne yanzu kuɗi baya musayan hannu. Mutane na kuka babu kuɗi babu. Ko canji din nan. In ka bada 200 yanzu kafin a baka canjin naira 100 har sai ka haƙura ma ka sai wani abu.
To kuɗi baya canji saboda babu ainihin hudda kasuwanci da kuma ainihin hidda kuɗi. Mutane kar su yi tunanin cewar wai za a hiddo kuɗi a baka. Shine arziki. Kuma idan inda muke ƙara kuskure a Najeriya cewa ganin cewa arzikin mai shine arziki ba arziki bane ba. Arziki yana nan ya dogara ga kai abin da kai ka samu. Shine daidai arzikin ka. Mutumin duk da ke kwanci baya aikin fari baya na baki, shi yunwa ke kamawa. Ana cewa a ƙasa akwai poverty, akwai yunwa, akwai duk duniyar nan babu mutumin da zake ga yunwa ta kashi. Kowane ne shi sai wanda bai da hanyar da zai samu kuɗin da zai nemi abinci zai ci. Amma idan ana duyun wa duniya ne, idan kana da kuɗi duk inda za a nemo abinci a duniya nan za a kawo shi ka samu. Inda bari mu koma miki abin, inda kasafin kuɗi yawanci yake da tasiri ko kuma kuɗin da gwamnati ke da tasiri akan wannan shine cewa idan ta hiddo shi akan abubuwan da za a yi ɗan ƙasa su amfana. An hiddo misali za a zo a yi ginin hanya ko za a yi ginin makaranta ko za a yi kaza, an hiddo ƴan taro da kwabo da za a biya ma'aikatan su je su abin nan, ko kuma za a biya albashi. Ranar duk da aka ce ba albashi, ki tuna jihohin da babu albashin nan zai kiga cewar kowa ya zauna ya ji har bankunan da ke ƙananan jihohi waɗanda ba su da wani tattalin arzikin su yi aikin gwamnati ko su sai kiga an tagayyara. Saboda haka mutane yanzu dole su yi kuka, dole su yi abin nan, saboda yawanci mutane ba a buɗe hanyoyi ba waɗanda mutane za su nemi kuɗi da kansu. An dogara ne ga abin da za a hiddo gwamnati ta raba ko kuma aka yi. Yana ɗaya daga cikin abin da mutane ba su fahimta ba suke kuka da gwamnatin Buhari, domin cewar a lokacin kafin gwamnatin Buhari kuɗi na fitowa daga wurare daban-daban na gwamnati waɗansu ke ɗiba ba tare da yadda ya kamata ba. Sannan kuma in suka ɗebo ba sa jin zafin su zo su watsa wannan ya samu wannan ya samu. Amma wannan ɗin ba tare da yayi adin value, wato ba tare da yayi wani abin azin da zai ƙara tattalin arzikin ba, a'a sai dai a bashi ya kashe ne. Na waɗannan duk an tsaye da waɗannan abubuwan. Na shi ya kawo irin wannan mutane suke ta ganin wannan. Kuma
barin tambaye distinguish yanzu matakan da ya kamata ku ɗauka. Shin kasafin kuɗi da ake cewa daga January zuwa December, to yanzu ya koma daga watan 6 ne zuwa watan 6 kenan, ba yadda za a yi a ce shekara ta fara daga January zuwa December an yi kasafin kuɗi sai a'a an shiga wata shekara. Shin wani gyara kuke so ku yi a wannan fanni?
To hakika na san magana ne mai cice kuce kuma anawa abu ne wanda yake a yanzu yana da wuya, sai an jajirce an fahimci juna an hada hannu an yi aiki tare shine za a iya magance wannan al'amari. Saboda me? Kowane kasafi doka ne na ƙasa. Wannan da aka sa hannu yanzu a cikin dokan nan ya nuna ne wannan kasafin za ta yi watan aiki na wata 1/12.
Kenan dole sai mun shiga shekara mai zuwa.
A bisa haka, saboda mai a cikin kundin ƙasa an ci akwai shafin da ya nuna financial year ko daga ranar da aka in aka fara daga January na farko 1st January zuwa December ko kuma ranar da majalisa ta kayyada. To kin ga a cikin wannan kasafin abin da aka kayyada anan shine wannan kasafin za ta yi aiki na wata 1/12. To idan ana son ya koma daga January zuwa December, to kenan wata 6 kenan wannan kasafin zata aiki sannan a ruhita. To yin haka abun tambaya shine babu bannan da zai yi, ana hafa inta akwai bannan da zai yi. Saboda me? Bisa tsarin aikin gwamnati yanzu ga an hito da an sa hannu ga kasafi nan da wata 3 abin da za a yi ta yi kenan. To kenan idan muka ce za mu yanke shi, to tabbas za a cimma wasu masu rai da za a yanke su. Wasu a gama aikin cikin wata 2 an gama wasu aikin, su wayannan ba matsala, amma waɗanda ke da dogon lokaci da ake bukata a gama aikin za a samu matsala da su. Daya kenan. Sannan na 2, ni ina son mutane ko kuma masana su zauna a sake duba. A misalin da nake son bayar, muna duban aikin gona ne, saboda na aiki ne a ma'aikatan gona. Kuma abinda muka duba a nan shine wani lokaci yafi. Ana mu fahimta, sai muka ga kusan kowane shekara da muka duba, ina ganin ba mu taba samun January din nan zuwa December ba. Ba mu taba samu ba. To a dalilin haka sai muka ga idan aka lura da lokacin da muke magana yanzu, za a fara ayyukan da na faɗa dazu, muna cikin damina. Yawancin ayyuka misali na gine-gine na hanya da kuma abubuwan da yawa duk waɗannan lokacin damina ba a iya aikin kwarai.
Dan kwalla za su sai da rani,
sai lokacin da babu ruwa. To ana hawa inta wannan din ma yana da yafi kaman advantage kenan. Saboda me? Nan zuwa October ko muna June ko July August zuwa September ruwa ya fara ragewa. Kawo October yawancin lokaci ruwa ya dauke. To kenan October, November, December, January, February, March, April har wani May, kusan wata 9 za a ga ko kuma waɗannan lokutan ruwa da sauki. To shi yasa idan aka yi la'akari za a ga ayyukan da ake yi yanzu cikin waɗannan lokutan sun fi a ce yanzu da muke cikin damina. To amma idan har ana son a koma January to December, to kenan za a yi kokari a hada kai a yadda cewa cikin ayyukan nan za a kammala da wannan da wannan, sauran za a yi kokari a shigar da su cikin wanda zai zo gaba, don kowace lokacin abin da ya faru kenan. Amma gaskiya jami'an gwamnati da suka kawo kasafin, yawanci abubuwan da aka yi wancan shekaran da shugaban kasa ya ce ya kamata a shigar da su, an ciccire yawancin su ba a kawo ba. To idan ana son gyara, ya kamata a yi la'akari yadda aka kawo, a sake duba abubuwan da aka riga aka fara. Saboda me? In aka yi wata 6 ana ayyukan, sannan aka zo kuma za a sake sa su cikin wani sabon shekara, kuma an sa su din, to ai wanda ya fara wannan aiki yana da tabbacin cewa tunda bai gama aikin sa ba, shekaran ma da za a shiga an sake sa wannan aikin su zai ci gaba. To ba za a samu mutane suna neman su kai gwamnati kotu ba.
Jama'a, anan zan yi sallama da ku, sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu sake jin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su, da Solomon Abu da Tobahiro Dodone da suka taimaka da sauti, ni Salo Garba ke muku fatan alheri, kasance cikin koshin lafiya.
To gaishe ka, yanzu kuma ga baban gida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Za mu fara sharhin jaridun ne yau da jaridar This Day, jarida kuma da turaito cewa jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya na wani yunkuri na sauya sunanta domin samun goyon bayan 'yan Najeriya a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa. Jaridar This Day ta ruwaito 'yan jam'iyyar na cewa bayan da jam'iyyar ta faɗi wasu zaɓukan gwamnoni har guda 4 a jihohin Edo, Ondo, Anambra da kuma Ekiti, yanzu dai jam'iyyar tana ganin sauya sunanta shine zai samu mata ƙuri'u uku a zaben da za a gudanar a kara mai zuwa. Sai kuma jaridar The Punch da ta ruwaito gwamnan jihar Adamawa Muhammadu Bindu na musanta cewa gwamnatin sa ta taimakawa tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar da naira miliyan 70 domin gudanar da gangamin kaddamar da yakin neman zaben shugaban kasar da ya gudanar a jihar ta Adamawa. Jaridar The Punch ta ruwaito kakakin gwamna Bindu Mr. Martin Jackson na alakanta rahotannin da cewa wani yunkuri ne na bata masa suna. Sai kuma jaridar The Nation da ta ruwaito mataimakin inspector general ɗan sandan Najeriya mai kula da shiya ta biyu da ke nan Lagos AIG Adamu Ibrahim na cewa yanzu haka rundunar ɗan sandan Najeriya ta sallami wasu saje-saje na ɗan sandan Najeriya guda hudu da ke yaki da fashi da makami a jihar Lagos inda ake zargin su da yin fashi da makamin. Tuni aka gurfanar da ɗan sandan a gaban kuliya bayan da aka kore su daga aiki. Sai jaridar Vanguard inda ta wayo gwamnatin tarayyar Najeriya na cewa za ta hukunta duk wani agent na jiragen sama da aka samu wajen damfaran wasu ƴan Najeriya 230 da aka damfare su zuwa kallon wasan ƙwallon ƙafan duniya da aka gudanar a ƙasar Rasha. Jakadan Najeriya ƙasar ta Rasha Professor Steve Ugba shine ya bayyana hakan bayan da gwamnatin Najeriya ta dauki nauyin dawo da ƴan kallon ƙwallon ƙafan gida sakamakon halin yasu da suka shiga a ƙasar ta Rasha. Dawo da ƴan Najeriya gida da ya biyo bayan umarnin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayar ga ministan harkokin wajen Najeriya. Sai kuma jaridar Daily Trust jaridar da ta rawaito battalion ta 233 da ke yaki da kungiyar ƴan Boko Haram na cewa sojojinta sun kashe wasu ƴan kungiyar Boko Haram akan hanyar sasawa jihar Yobe. Sanar da kakakin rundunar Colonel Onyema Nwachukwu ya fitar na cewa rundunar ta tarwatsa kwantan ɓaunar da ƴan kungiyar Boko Haram suka yi wa sojojin da ke sintiri a wannan yankin. Ƙarshen shirin jaridar na wannan safiya kenan. Babangida from Murya Amurka daga Lagos.
Babangida Babangida yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aika mana.
Assalamu alaikum, nana Baba Haruna Damba Habaju Badoga garkuwar kungiyar Murya Talaka. Haƙiƙa harin kwantan bauna da ƴan adam Boko Haram suka cewa sojojin Najeriya ya nuna da cewa fa akwai tsoron rina a sama. Ya za a yi wanda aka ne lagwansa kuma ya je da tawagansa ya far majami'an tsaro waɗanda suke neman su ido rufe. Gaskiya ya kamata a rauye salon yadda ake yaɗin wannan adan. Muna fata da kuma addu'a duk wasu masu hannu a cikin wannan tashin hankali. Allah ya tona mana asiri.
Assalamu alaikum Murya Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin Jega. Ina kira da General Tiku Yusuf Burtai, Burtan aiki, Burtan Najeriya, Burtan kishi, ƴan Allah tausaya mana ka ƙara sa'ido dangane da tsaro. Abubuwa suna dawowa, rikici na ƙara yawa. Dibi dajin zamfara a maida mutum kamar akuya. Wallahi yara aka san taɓan mutane ko awaki ba sun tuba. Allah ka taimaki Najeriya da ƴan Najeriya. Allah ka ba Najeriya kwanciyar hankali. Daga ɗan uwa mai Allah.
Mai magana Musa Shehu Yunusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ina kira ga ƴan siyasa ta Najeriya. Ya kamata ƴan siyasa ta Najeriya ku ji tsoron Ubangijinku. Kuna mulki tamkar ba za ku mutu ba. Kuna yaya talaka a Najeriya abinda ku ga dama. An zaɓe ku albarkacin FCC sak kun je Abuja kun ɓuya. Wani a state ɗin ma su je Abuja su ɓuya. Wasu daga state ɗin ma ba za su zo mazaɓansu ba. Sai siyasa ya zo kuma su zo suna bin mutane.
To yanzu kuma ga Jummai Ali ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Ministocin kuɗi na ƙungiyar ƙasashe masu arziki da ake cewa G20 a takaice sun ce ɗanɗar game da harkokin cinikayya da siyasa suna barazana ga bunƙasa tattalin arzikin duniya. Jiya Talata ministocin suke wannan furucin bayan taron kwanaki biyu da suka yi a ƙasar Argentina. Amurka tana nuna damuwa kan alƙiblar shirin samun zaman lafiya a Sudan ta kudu. Tana mai faɗin cewa shugaban ƙasar Salva Kiir da shugaban ƴan tawaye Riek Machar ba su nuna halin shugabancin da ake buƙata na samun zaman lafiya a ƙasar.
To masu saurare na muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sai yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Jummai Ali da takardantu na labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyanmu na wannan lokacin John Ellison. Ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa huta lafiya.